ونعوذ بالله تعالى من شرور سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Hijirin yau 13 ga watan Ramadan, Hijirin Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1431, wanda kuma ya zo daidai da 23 ga watan 8 miladiya ta 2010. A wannan masallaci mai albarka, masallacin Alhaji Muhammad Indimi a nan Dambuwa Road a garin Maiduguri a cikin jihar Borno. A wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, inda muke cikin tafsirin suratu Ibrahim alayhi salam. To, kafin mu je ga ayoyin da zamu ji tafsirin su insha Allah, akwai tambayoyi da zamu ansa kana. Wannan yana cewa, mutumin da ba annabi bane kuma ba sahabi bane, za a iya gaskata mafarkinsa kai tsaye ko ba za a gaskata ba? To, shi mafarki, kamar yadda Manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce, wani yanki ne da ya rage daga cikin yankin annabta, kuma bushara al-mu'min, bushara ce ta mu'mini. Mutum mai imani, mai gaskiya, mai tsoron Allah, galibi mafarkinsa yana zama gaskiya. Kamar yadda manzo yace, asdaqukum ru'ya asdaqukum hadithan, wanda yafi ku gaskiya a maganarsa to yafi ku gaskiya a mafarkinsa. Wato, gwargwadon yadda mutum yake da gaskiya da tsoron Allah da riƙon amana da zama salihin mutum, gwargwadon yadda mafarkinsa zai zama gaskiya. Shi yasa mafarkin annabawa yafi na kowa zama gaskiya, saboda sun fi kowa gaskiya. To, sannan duk wani salihi, duk wani mutumin kwarai, to mafarkinsa zai iya zama gaskiya. Wannan kuma duk wani mumini, ba wai sai wani mumini banda wani ba, kowane mumini gwargwadon imaninsa, gwargwadon yadda mafarkinsa zai zama gaskiya. Sai dai kamar yadda Ahlus Sunna suke faɗa, shi mafarki baya daga cikin abubuwan da ake dogara da su wajen harkar shari'a. Wato, kace kai mafarki, annabi ya baka wani abu wanda da shi babu shi a musuluncin, ya ce shi ya baka wata ibada wacce musulunci bai zo da ita ba. To, wannan ba za ka ce bara ka zo kai aiki da wannan aibar manzo Allah kai mafarki ya baka. Wannan ba malamai duka sun yi ijma'i, duk malaman musulmi babu wani wanda bai saba akan wannan, cewa abinda duk yake shari'a ba a daukan shi daga mafarki, saboda ita shari'a an riga an gama cikata. Allah ya ce, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. A yau na cika muku addininku, saboda ka kaga ya cika. Duk abin da yazo bayan cika, to zubewa zai, ba zai samu mahalli ba. Ko kofi ka dauka ka cika da ruwa, ka ce zaka karo wani a kansa, to zubewa zai wanda zaka karo, don kofin ya riga ya cika. To, musulunci ya riga ya cika, duk wani abin da zaka kawo da sunan musulunci wanda da can babu shi, to ba zai zama musulunci ba. Fama lam yakun dinan yawma idhin la yakunu dinan ila yawmil qiyamah. Abinda duk bai zama addini ba lokacin da annabi yake da rai, to har abada ba zai zama addini ba. Saboda haka, shi mafarki wani abu ne da za a maka bushara da shi kawai, amma ba wani abu ne da za ka mai da shi wato wani addini, har da za ka dasa wani sabon addini da shi. Ina ga watakila shi wannan abinda yake tambaya kenan. Wanda ya ce, shin gaskiya ne an samu wani littafi al-musannaf na Abdul Razzaq a kasar India, wanda a cikinsa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne farkon halitta, kuma malamin da ya yi wannan bayani ya ce ba wahabiyawa ko sun ɓoye wannan ilimin? To, shi ba wahabi kullum cikin tuhumar sake a ce ya ɓoye wannan, ya ɓoye wannan. To, in ya ɓoye aka yi kai ka sani, in har an ɓoye ya aka yi shi wanda ya sani, kaga in har ya sani ba ɓoye ɗin ba kenan. Babu wani hadisi da ya inganta, babu wani hadisi sahihi da ya inganta akan cewa annabi ya ce shi ne shi an halicce shi daga hasken Allah. Hadisin da aka ce an samu a cikin Musannaf Abdurrazzaq ƙarya ne, ba gaskiya ba ne. Musannaf Abdurrazzaq tsohon littafi ne da ya daɗe a hannun malamai sun masa hidima sun masa abin nan. Saboda haka magana cewa akwai wani hadisin Jabir da yake cewa farkon abin da Allah ya halitta shi ne haske a jikinsa ya halicci annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan ba aƙida ce ta musulmi ba, aƙida ce da aka ɗosano ta daga wasu addinai a rika nuna cewa wani annabi wani ɓangare ne na Allah, kamar yadda kiristanci suke faɗa dangane da annabi Isa alaihi salam, yahudawa suke faɗa game da Uzair su ce ɗan Allah ne, kirista su ce Isa ɗan Allah ne. To wannan aqidar ita ce kuma wasu ke kokarin su shigar da ita cikin musulunci ce annabi shi ma wani bangare ne daga Allah. To kaga wannan ba yadda za a yi musulunci ya karbi wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallama in yana da rai mutum ya faɗi wannan a gaban sa to zai ji a jikin sa, dan sai an casa shi ba za a kyale shi ba. Saboda haka ba wannan ba gaskiya bane. A India ko a China ko a ina ma aka samu shi ba gaskiya bane. Wannan ya ce ni na kasance idan yau na yi sallah gobe ba zan yi ba, ban kula da yi sallah akan lokacinta akan lokaci ba wata rana, wata rana ba na yin sallah ma samsam. To ya ce sai kuma na tuba na koma ga Allah, shin zan rama sallolin da na bari a baya ko ba zan rama ba? To maganganu biyu ne na malamai, akwai maganar jumhur waɗanda suka ce duk abinda ka bari na sallah da gangan za ka biya, ana bin ka bashin wannan sallar sai ka biya, wannan ita ce maganar jumhurin malamai. Wasu daga cikin malamai suka ce a'a, maganar cewa za ka biya abinda yake kanka na salloli kuma a karɓa a baka ladan mai sallah, wannan maganar babu hujja a kanta, babu dalili a kanta. Daga cikin masu wannan magana akwai Izzuddin ibn Abdussalam, akwai Ibn Hazm, akwai Ibn Taymiyyah da wasu malamai da suka biyo bayan su, suna ganin cewa batun a ce in ka bar sallah da gangan karama, wannan babu hujja a kansa. An yi kiyasin wanda ya bar sallah da gangan ne akan wanda ya bar sallah da mantuwa ko wanda ya bar sallah saboda bacci, wannan nasi ya zo a kansu. Mutumin da ya manta sallah ko kuma ya yi bacci bai yi ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya sallace ta duk lokacin da ya tuna ta. Man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza zakara wa laysa lahu kafaratun illa zalik, ce yin wannan ya sallace ta sanda ya tuna, wanda ya bacci ko ya manta bai yi sallah ba to Annabi ya ce sallace sa sanda ya tuna ta, kuma wannan shine kafara. To kaga wanda yake da bacci yana da uzuri, haka nan wanda yake ya manta shi ma yana da uzuri. Do an dauke wa mai bacci alqalami, rufi alqalamu an thalatha anin na'im hatta yastati, mai bacci an dauke masa alqalami ba a rubuta masa alhaki ko a rubuta masa lada lokacin da yake cikin baccin sa, don haka kaga shi yana da uzuri da shari'a za ta karba. Haka nan wanda ya manta, rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, kuma Allah ya ce ya karba addu'a, Allah kar ka kama mu da abinda muka manta ko muka kuskure. To shi ma wanda ya mantuwa yana da uzuri. To amma wanda ya yi ganganci da gangan ya siyasa ne, ana ma kiransa zo ka yi sallah ya ce ba zan yi ba, kaga shi bai da wani uzuri. To ka ɗauki marar uzuri ka kiyasta shi da mai uzuri, kaga anan kiyasi ne da yake da bambanci mai girma, wannan shi ake kira alqiyasu ma alfariq, wato kiyasi ne mai bambanci. Wato kamar a ce jarabawa ce aka zo aka ce za a fara jarabawa karfe 10 na safe, sai wani bacci ya ɗauke shi har goma ta zo ta gota aka yi 10:30, ko wani ya samu wani uzuri na rashin lafiya, wani kuma yana ganin goman ta ya ce kai kyale su ba zan je ba sai bayan 11. To in suka je wa za a saurara a karɓi uzurinsa a ce ya shiga ya zana jarabawa fi sabilillahi? Kaga waɗancan biyu masu uzuri yana iya saurare su, bacci wani abu ne da ba a hannunka yake ba, don haka a iya bari a bashi dama ya shiga ya zana jarabawa. Wannan kuma wanda yake ko rashin lafiya shi ma uzuri ne, wani abu ne da ya fi ƙarfinsa, a bashi dama ya zana jarabawa. Wancan kuma da ya ce shi ba zai je ba, an gaya masa abokansa sun ce zo mu tafi, ce ba za ni ba, kaga wannan ba shi da uzuri, sai a ce to kai ba za ka shiga jarabawa ba, kai a sa sai ka bari sai baɗi ka zo ka zauna tare da wasu, amma dai wannan ba za a bar ka yi ta a karɓe ta a lokacin ba. To kaga ita a baka damar a ce ka sake abu ko ka sake a karɓa, wannan ai gata ne. karramawa ce ba wai hukuma bace wani gani yake yi kamar wanda ya manta da wanda ya bacci in an ce surama kamar hukuma aka yi musu wanda kuma aka ce ya bari da gangan kai ya rama kamar shi ya hayi ba haka bane ai gata ne tunda aikin nan na lada ne sai aka ce kai tunda kana da uzuri zo kai a biya ka kai kuma tunda baka da uzuri da gangan ka je kai asara to kaga anan wa aka yi wa gata wanda aka ce yayi ba wanda aka ce kai yayi ba saboda haka in har ka bar sallah da gangan aka rika tantamar an yadda ka rama kuma ai da karama ba to kasancewa abin da girma abin da girma wato kamar yadda annabi ke cewa man fatatu salatul asr fa ka'annama wajira ahlihi wa maluhu wa wajira ahlihi wa maluhu wanda duk sallar la'asar ta kubuce ta kubuce masa wato yayi gangance ya sakaci har ta zo ta wuce bai yi ba to kamar yayi asarar dukiyarsa da abin da dinsa da ƴaƴansa to kaga yayi asarar dukiyarsa da iyalansa to kaga wannan uquba ce sannan suka ce kaga ita sallah Allah ya sa mata lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta tana da lokaci an kididdige lokacin kowace sallah ga lokacin da za ta fara ga lokacin da zai kare to idan ya zama da kai sallah ma bayan lokacin ta ya kare za a karba ya zama ba sa mata lokacin ya zama da amfani sai a ce kawai kowa ma ya koyo shi ma kai sallah kawai tunda dai har za a rika karba a ce tana da lokaci kididdige kaga bai da ma'ana suka ce kamar yanda mutumin da zai zo yana mazaunin gida ba larura haka kawai sallah azhar sai yayi ta kafin zawali za a karba ba za a karba ba saboda lokacin ta bai yi ba ko yayi sallar isha ko yayi sallar magriba kafin faduwar rana haka ba za a karba ba saboda lokacin ta bai yi ba to babu bambanci tsakanin wanda zai yi sallah kafin lokacin ta da wanda yayi sallah bayan lokacin ta dan dukkanin su sun yi ne ba a cikin lokacin da aka ajiye ba shi yasa wanda suke matafiya ko masu azhar masu uzuri aka ba su wata dama ta su hada sallah su jawo waccan su hade da ta bayan ta ko su jawo waccan su hada ta gabanta aka ba su dama su jamu ta'khir ko jamu taqdim kaga wannan wani hanzari ne na musamman aka yi musu masu uzuri ko matafiya ko mara lafiya amma wanda lafiyar sa laushi ba a ba shi wannan damar ba ko ba matafi bane yana halin zaman gida ba a ba shi wannan damar ba shi yasa wadanda suke cewa ba za ka rama ba suna da hujjoji masu karfi kwarai da gaske kuma wannan abin da wannan matakin nasu da su suka tsaya a kansa ya fi tsanani kakka ɗauka wai ya fi sassauci ya fi tsanani don haka sai ka je kai ta istighfari kana neman Allah ya yafe maka kuma ka yawaita nafilfilu don hadisi ya zo a kan cewa wanda sallar sa bata cika bata farilla za a duba in yana da nafilfilu sai a cike masa gurbin sallolinsa haka nan ko meye naka na farilla in bai cika ba sai a duba nafilfilu da kai sai a cike maka gurbin abin da bai cika ba naka na farilla ashe kaga kowane musulmi yana bukatar nafilfilu shi yasa ma wasu malami suke cewa in banda annabi ba wani wanda yake da nafila tunda nafila shine wani abu kari doriya to kusan kai ayyukan ka duk suna da gibi kana bukatar ciko anan kana bukatar ciko a can kaga ba wani abu da za a samu rara to ita kuma nafila tana nufin rara kaga annabi kawai ke da nafila don shine yayi abinda yake cikakke wato aikin farilla cikakke ta yadda tadawwa dinsa za su zo baya bukatar ciko sai dai a kara masa daraja da su saboda ka yawaita istighfari ka yawaita tuba sannan kuma ka yawaita aikin nafilfilu wala Allah wannan ya zama ya cike maka gurbin abinda kai sakaci a kansa kuma kada ka saki kuma koma cikin wannan laifi ina ga muzakata anan akwai batun addu'a da al'ummar musulmi suke bukata game da annoba da ake ta fama da ita ta kwalara wanda mace-macen sai karuwa suke yi ana ta mace-mace ku yau ka ji nan an mutu gobe ka ji wani lokaci ka ga mutum uku hudu biyar a lokaci guda babu shakka wannan annoba ce da tana bukatar mu roƙi Allah Allah maɗauki sarki ya yi ya laddafa mana Allah kai ya dubi halinmu kai ya dubi yanayin mu ubangiji ya mu'amalance mu da lutufinsa da rahama kada ya mu'amalance mu da adalci ya mu'amalance mu da falalarsa don ya mu'amalance mu da adalcinsa to babu shakka abubuwa da yawa mun cancanci a yi mana adalci ne na ubangiji to ba ma roƙon Allah ya mu'amalance mu da adalci muna roƙon sa ya mu'amalance mu da falala ya dubi raunin mu ya dubi rauna na cikin mu ya dubi salihan cikin mu ya ubangiji ya yi mana wannan abin da yake damu mu kuma su ma mutane ya kamata su yi wa kansu qiyamul layl wato abin da ake ta faɗa din nan na tsafta yana da kyau a kula da shi don yawanci irin waɗannan annoba su wannan kwalara tana faruwa saboda karancin tsafta wato zaka ga wato bahaushen mutum ko in ce mana a Afirka wato muna da karanci wajen kula da tsafta muna daukar tsafta kamar wani abu ne na sai wasu yan ajin tubarkalla su za su yi tsafta kai ai ya ku bayi ne me zaka tsaya kana gyara kutan gidanka ko kana gyara shaddar gidanka ko wani abu irin wannan wanda kuma duk anan ne musibar take faruwa saboda haka muyi kokarin wayar da kan junanmu akan abin da ya shafi tsafta shi kansa wannan zai taimaka muna fatan Allah madaukakin sarki ya lallaba mun tsaya akan addu'ar annabi Ibrahim alayhi salam yake cewa rabbana inni askantu min zurriyyati
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
النبي إبراهيم عليه السلام يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع يا أبنجي للي حقيقة نا زوند ذريتا وتنا أجي وسود قتكين يالينا بواد أود قري غير ذي زرع واندبا بشوكا ما رب إند بيتك المحرم أوجن لكن كمي الفرمة ربنا ليقيم الصلاة يا أبنجي domin su tsayar da sallah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim to ka sanya zukata na mutane tahwi ilaihim suna karkata zuwa gare su warzuquhum minas samarati kuma ka azarta su daga ƴaƴan itatuwa la'allahum yashkurun la'allahum sayyudiyan kamar da ku sani annabi Ibrahim alaihi salam kasarsa ta asali mahaifarsa ita ce Iraq Iraki aka haife shi to amma bayan yayi gwagwarmaya da mutanansa ya kira mahaifinsa ya kira abin nan jama'ar sa akan su yi imani da Allah amma sun kiya har ma sun yi yunkurin kashe shi sun yi yunkurin kona shi yace to ba ga ta zama ba ya kamata ya bar garin Iraki ya je ya dada a wasu a wani guri to wannan lokacin ya dauki matarsa Sara da dan uwansa shine Lot kamar da Allah ya ce fa amana lahu Lot fa qala inni muhajirun ila rabbi to annabi Lot alaihi salam a lokacin yayi imani da annabi Ibrahim shi kuma dan uwan annabi Ibrahim wato annabi Ibrahim kamar baffa yake a gurin sa saboda haka sai ya dauke shi kuma ya dauki matarsa abin da ya dauki matarsa akan za su yi hijira to sun bi ta Masar wanda a lokacin akwai wani azzalimin sarki yana sarauta a Masar shi kuma yana baza ɗan sandansa da sojojinsa su rika leƙen asiri duk inda aka samu wata mace kyakkyawa to zai ce a kawo masa ita musamman idan tana tare da mijinta sai a zo a gaya masa sai ce to ni na fi cancanta da a ce wannan mata ta ce sama da wanda yake tare da ita aka ce shi ne mijinta to annabi Ibrahim ya san da labarin wannan sarkin a Masar sarki ne Jabberi Azzalimi to lokacin da ya shiga Masar tare da matarsa Sara mace ce wato kyakkyawa duk da fata tsufa a lokacin duk da ta tsufa ta manyanta amma kuma kyakkyawa ce kyanta yana nan bai tafi ba don haka sarki ya baza yan sandansa da yan leken asirinsa cewa su shiga gari in sun ga wata mace mai kyau su kawo masa annabi Ibrahim alaihi salam sai ya gaya wa matarsa Sara yace idan an tambaye ki kice ni dan uwanki ne ni ma zan cike yar uwata ce saboda ke yar uwa ta ce a addini, saboda a lokacin ba wato banda mu babu wani wanda yake mumini, wato babu wata mace da ta imani sai ke, ni ma kuma ina a matsayin dan uwanki a addini, ke ma kina a matsayin yan uwa ta addini, saboda haka in an tambaye kawai ki ce ke yar uwa ta ce. To in an ce in mutun ya ce yar uwarsa ce zai kyale shi, wannan sarkin zai kyale su. To amma da ya ga Sara sai ya kare alƙawari akan ta, saboda haka sai ya kwace ta a matsayin zai sa ta cikin matansa. To lokacin da ya zo ya mika hannu zai taɓa ta, sai hannunsa ya shage, wato ya ƙage ya bushe, shi kenan sai ya yi abin da ya marairece mata, ya roƙe ta don Allah ta ƙara yin addu'a, hannunsa ya saki, sai addu'a hannunsa ya dawo yadda yake. To da yake butuli ne shedani, sai ya kuma cewa zai taɓa ta, sai ta kuma yin addu'a, sai hannun shi sake bushewa, sai sake marairecewa, wannan daga wannan shi kenan, sai ta ƙara addu'a, sai ya abin nan hannunsa ya dawo, sai kuma kai hannu ya kuma karya alƙawari. Aka yi haka har sau uku, daga baya da ya ce to ya haƙura, ya ga abin ya fi ƙarfinsa. Wannan sha'aninsu ba irin na mutane ba ne, har ya kirawo shugaban 'yan sandan nasu yana masa faɗa, ku na ce ku je ku kawo min mace, ku je ku kawo min shedaniya, wani ayi aljana kuka kawo mu, ba mutum ba. Shi kenan sai ya ce to ya haɗa ta da ya ba ta kuyanga wacce za ta riƙa mata hidima, duk dai wai a rabu lafiya, kada ko kansu da sake dawowa ko wani abu. Sai ya ce to ya ba da Hajar ta zai ta yi mata hidima. To lokacin da suka baro Masar, Annabi Ibrahim alayhis salam, Hajar sai ya sadaka da ita, ya yi sadaka da ita har ta haihu. Da suka bar Masar sun zo Falasɗin, ƙasar Sham nan suka zo. To a lokacin ita Sara bata haihu ba, amma ga Hajar sadaka ta Annabi Ibrahim ta haihu. To kishi na mata sai ya rika tuko ita Sara, ya za a yi ga wannan kuyanga, ita ta zo ta haihu, wanda ita kuma ta daɗe da mijinta shekara da shekaru har ta zama ajuzun aqim, ita bata haihu ba, saboda haka sai ta shiga kishi mai tsanani, har ma kamar yadda wasu shurra suke faɗa, Fathul Bari Ibn Hajar ya faɗa, har ma take cewa sai ta daddatsa Sara, wato sai ta yi gunduwa-gunduwa, sai ta daddatsa Hajar, sai ta yi gunduwa-gunduwa da ita, irin barazanan nan. To ita kuma Hajar sai ta ji tsoro, sai ta samu wani zani wanda za ta rika ɗaurawa a jikinta, zanin kuma yana da jela, wannan jelar za ta rika jan ƙasa, duk inda ta taka sai wannan zanin ya bi abin nan cikin rairayi, sai wannan zanin ya bi ta kai, sai ya bice sawunta. Tana yin haka ne don ta ɓuya, kada Sara ta san inda take. To an ce ita ce wacce ta, ita ce macen da ta fara yin ɗamara, ita Hajar ta yi ɗamara, ta saki zanin ta kuma yana jan ƙasa, ba don ko ba don ta rika ɓoye sawunta, kada ita Hajar abin nan Sara ta rika bibiyar ta har ta gano inda take. To da Annabi Ibrahim ya ga haka, sai ya ga cewa to ya kamata ya ɗauki Sara daga nan, Hajar daga nan, ya sake mata guri. Sai kuma Allah ya ce da shi to ka ɗauke ta ka kai ta wadin ghayr zizar, akwai inda Allah ya nuna masa daman, ya ce a nan ne za ka gina ɗaki, wato ɗakin Ka'aba. Ɗakin Ka'aba daman can akwai shi, Annabi Ibrahim ya jaddada gininsa, an ce Annabi Adam shi ne farko wanda ya gina shi. To amma daga baya an rasa ina gurin yake, sai da Allah ya nuna wa Annabi Ibrahim alayhis salam cewa nan ne gurin, kuma ana so ka sake gina shi, shine wa izba wa ana li Ibrahim makana al bait. Allah ya nuna masa inda gurin ɗakin sa yake, ce ya jaddada. To sai ya ce ya dauki Hajar ya je kai ta can wajen wannan gurin, kuma guri ne dokar daji ne, jeji ne kawai, banda duwar wasu da abin nan da kwazazzabai, babu komai a gurin. To anan kaga abu biyu Annabi Ibrahim zai yi, na farko zai bi dokar Allah, zai bi umarnin Allah, tunda Allah ya ce je ka yi, ba zai saba masa ba. Na biyu kuma zai kubutar da Hajar daga kishin Saratu, ita kuma Saratu tunda ba lalle ta san meye ya faru ba, za ta ga cewa ita bukatar ta ta biya matan nan ma, saboda galla za mata an je an yi da ita a daji, ita da ɗinta. Kaga hankalinta sai ya kwanta, sai ci gaba da rayuwa da mijinta cikin sauki, ba tare da tana jin mijin nan ya nuna karkatarsa ga waccan ba. Kuma wannan yana nuna cewa idan mata zamansu a tsakaninsu ya kiwa, to ba laifi ka raba musu gida, kowace ta zama da gidanta daban. ba sharadi bane kace sai ka cusa su a gida ko a mutu ko a yi rai ce to ko ki mutu ko ki rai sai kun zauna a'a idan har kana son su kuma kasancewa raba gidan zai sawo zai zama da maslaha sai ka raba musu gida kuma shi a musulunci ba wannan daman shi da asali ba mu ne dai muke cusa su kuma aka Allah ya madaukin sarki ya bamu nasara akan su amma mata annabi sallallahu alaihi wasallam ai kowace da gidanta duk matan nan da annabi yayi ba wai dakuna ne aka raba musu ba kowace da gidanta shi yasa wannan lokaci zaka ji Allah yana cewa buyutan nabi yana kiran gidajen annabi maimakon a ce gidan annabi sai a ce buyutan nabi ko buyutuhunna wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi alhikma kowace tana da gidanta to idan kaga cewa zamantakewa tsakanin matanka bazai yiwu ba kai duk abubuwa sun kiwa saboda tsananin kishi to shikenan sai ka raba su kowace sai ka kaita inda ya kamata ka kaita don haka annabi Ibrahim alaihi salam ya dauko Sara ya kawo ta wannan wadin ghairi zari wannan kwari kwazazzabu wanda babu shuka a ciki guri ne banda duwar wasu ba komai yazo ya aje mata kunshin dabino sannan kuma ya aje mata salkan ruwa ga kunshin dabino ga salkan ruwa ita da danta Isma'il an ce a lokacin ya shekara biyu da haihuwa saboda haka sai yazo annabi Ibrahim zai tafi ya basu ya juya ya tafi Hajar ta bi shi har ya je Saniya wato kan tudu inda zai taka ya fita daga cikin wannan rami abin nan wannan kwari sai ta kira shi ya Ibrahim ya Ibrahim ya Ibrahim hasa uku sai ya tsaya sai ta ce da shi yaya za a yi ka tafi ka banmu Allah ne ya ce ka kawo mu wannan jejin sai ya ce Allah ne ya ce sai ta ce to je ka Allah ba zai tozarta mu ba wanda yana nuna maka miji ya kamata ko da yaushe ya zama mai gaskiya a gurin matarsa galibi akan samu maza ba sa zama masu gaskiya a gurin matansu shi yasa duk magana da za ka ga macen ka ba ta yadda ba dan za ta dauka kai wayo kake mata yanzu da a ce Hajar ba ta dauki Ibrahim alaihi salam mai gaskiya ba wata gwada shi ta gane mai gaskiya bane yanzu ya ce mata Allah ne ya ce za ta yadda wallahi za ta rike shi sai dai duk abin da za a yi ba zai tafi bai basta to yana da kyau tun farko lokacin da zaka auri mace matarka ta fahimci cewa kai mai gaskiya ne to in ta fahimci haka duk abin da ka faɗa mata duk wani mataki da zaka ɗauka komin tsaurinsa sai ta amince ba za ka samu matsala ba amma in ta fahimci cewa kai mai abin nan nuku-nuku ne da kumbiya-kumbiya wato ba ka fitowa ka faɗa abu yadda yake ka niƙa nuku-nuku kana wani kwane-kwane to in ta fahimce ka a haka to har abada kuma a haka za ta mu'amalance ka duk sanda za ka yi wata magana za ta tuno cewa a mutumin nan fa ga yadda yake ba ka ina sai dai ka faɗa kai ina sai dai ka ɗora wasu ba dai ni ba za ta amince ba amma ta gane kai mai gaskiya ne to lokacin da za ka ɗauki wani mataki duk tsaurinsa za ta amince saboda ka cikin ɗanɗanɗan lokaci sai Hajar sai ta amince da maganar da annabi Ibrahim alaihi salam ya gaya mata cewa ai Allah ba zai tozarta ku ba abin nan Allah ne ya ce in ka kuna ita kuma ta ce to inda haka ne Allah ba zai tozarta mu ba kuma kaga wannan yana nuna yana da kyau ka bar matarka ta san addini ta san Allah ta san girman Allah saboda ka duk wani abin da Allah ya shigo a ciki sai ta girmama shi amma in ba haka ba ka auri wata jahila wanda bata san wani abu Allah ba lokacin da kake fadar Allah din sai ta rika dariya tana kabbara mu za ka gaya wa Allah kuma ba za ta ji girman magana da kake ba balle ka ja aya ko ka ja hadisi ci kai wayo kake so kai mu kawai ka rike wasu hadisi sai ku yi rigima amma in ta san girman Allah ta san girman manzon Allah da zarar abin da ya shafi nassi ya shigo ko aya ko hadisi to sai ga ta sadu da ta mi kauya ta san ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ta san mu'mini da mu'mina bai yi wa a ce ga hukuncin Allah shi kuma ko ita ta ce ga zabi na to wannan shine amfanin ka samu mata mai ilimi ko ka bawa matarka ilimi ta zan tana da ilimi na addini to duk lokacin da wani abu ya taso in ka shigar da Allah a ciki to sai kaga ta yi sanyi ta yi nafas don haka ya juya ya tafi da ya je ya hau tudu shi da ya addu'a ya faɗi wannan addu'a rabbana inni askantu min zurriyati biwadil ghairi zi zar'in da baitikal muharram har zuwa ƙarshe bai yi a gabanta ba don kai ta ƙara tare mata da hankali ta fahimci cewa shi ma fa yana cikin tashi hankali ba dan duk sanda mace ta fahimci mijinta yana cikin tashi hankali in tana son shi ita ma hankalin ta shi zai ba ta nutsu ba saboda haka addu'ar sai ya ki a inda take sai da ya je ya bari ya yi nisa ya hau kan tudu ita kuma ta koma sannan sai ya daga hannu yake gaya wa Allah askantu min zurriyati na saukar da wani bangare na zurriyata tunda ba duka zurriyar sai ya kawo nan ba Sara ba ta ciki Hajar ce danta Isma'il sai aka ce min zurriyati saboda ka min ahli wani bangare iyali na da ya tafi ita kuma ta zo ta ci gaba da zama a wannan gurin ita kadai jejin Allah ba kowa ba mutum gaba ba mutum baya ga duhu da koma meye zai iya faruwa a lokacin to amma tunda an ce a hannun Allah aka sa ta tanufi sannan ku ga da ya tashi bai kawo ta kawai ya juye ta ba ya tafi sai da ya zo mata sai da ya kawo mata guzuri abinda zai iya bar mata na dabino da ruwa ta ci dabino ta sha ruwa dan ta kuma ya sha nono wannan yana nuna cewa kakkar watsar da iyalanka ka rika kula da su kada ka dauki iyalan zalunci ne ba karami ba mutanen kwarai mutanen kirki ba haka suke ba kuma kula cewa wannan jarraba ce jarraba ce Allah madauki sarki yake jarraba annabi Ibrahim alaihi salam a ga cewa zai ci jarrabar ko ba zai ci ba matar da yake so ya jima yana son da ya kai wani shekaru wasu shekaru masu yawa yana son samu da kuma gashi ya samu da din kuma an ce ka dau dan da matar ka je ka aje aje abu shakka wanda akwai jarrabawa a ga za ka yi da'a ko ba za ka yi da'a ba to bayan Allah Allah kan jarraba su da irin wannan wata kila wani ya ce to ya muka ga mutane marasa kirki azzalimai ko Allah bai cika jarraba su ba sai salihai na'am salihi ake jarrabawa saboda a ranar gobe kiyama wannan zuciyar da ta jure jarrabawa din ta ci jarraba din da ita ake maka hisabi ba da gangan jikinka ba ba da irin abincin da ka ci kai te ba a duniya ba ba wannan bane yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim galibi bai tsoron Allah shi ne wanda zuciyarsa take da karfi take da jarumta duk wani bala'i in yazo za ta jure masa ka duba annabi ayyub alaihi salam shekara 18 yana cikin jarraba har Allah ya ce inna wajadnahu sabiran inna wajadnahu Allah ne yake faɗa haka inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab mun samu annabi ayyub wato cikin hakuri mun same shi mutum ne mai hakuri Allah ce ba dalla da wannan bawa namu akwai wani tabi'i da ake kiran shi Abdullahi ibn Zaid al-Jarmi Abu Kilaba ya fi shahara da kunyar sa Abu Kilaba al-Jarmi yana da cikin daliban Anas ibn Malik Ibn Hibban a cikin littafin sa As-Siqat ya rawaito mana wata kissa yake cewa wani mutum da ake kira Abdullahi ibn Muhammad ya yi tafiya ya shiga kan iyakoki na ƙasar musulmi can wajejen Masar ya je kan iyaka ta ƙasar musulmi a cikin wani jeji haka sai ya ji wani mutum yana addu'a wato wani mutum ya gani ba hannaye duka hannayensa an yanke su ba kafafuwa baya gani kuma da kyar yake ji wato ba hannu ba hannaye ba kafafuwa ba gani kuma jin da kyar yake sai ya same shi a wannan jejin yana addu'a yana cewa rabbi auzi'ni an ahmadaka hamdan yukafi'u shukra ni'matika alayya yukafi'u shukra ni'matika alayya wa ma faddaltani bihi ala kathirin mimma khalaqta tafdila yana cewa ubangiji ka kinsa mun an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi shukra ni'matika alayya in yi maka godiyar da zan biya wannan gagaruman ni'imar da kai Allah ka bani wani irin fasaha da iya kalamai na godiya da zan godewa wannan ni'ima da kai min da kuma yadda ka fifita ni akan halittunka da dama sai wannan mutum Abdullahi ibn Muhammad ya ce sai nayi mamaki wannan mutum ya kamata in je in tambaye shi meye yake da shi haka mutum ba hannu ba kafa ba ido kuma yana cewa an fifita shi akan halitta an yi masa ni'imar da yake roƙon Allah ma a bashi dabaran ma da zai gode wa ni'imar wannan ilhami ne ko ko ilimi ne ko fahimta ce saboda haka ya je ya same shi ya ce da shi ya ji shi yana addu'a yana cewa kaza da kaza da kaza da kaza sai mutumin ne yace kware kuwa yace da a ce Allah zai saukar mun da wuta daga sama ta kona ni law arsala as-samaa alayya naran fa ahraqatni wal bihara fa aghraqatni ya sa ruwa tekuna su nutsar da ni ko ya sa kasa ta hadiye ni yace matukar dai ya bar mun harsha da zan rika ambatansa to ya mun wata ni'imar da bazan iya gode masa ba to matukar dai ya bar mun harshen da zai budi baki yace Allah to wannan ni'ima ce da bazan iya masa godiya ba akan ta koda ko zai kona ni koda zai sa wuta ta abin nan kasa ta hadiye ni teku ya cinye ni in dai da akwai harshen da zan masa godiya to babu shakka wannan ni'ima ce sai shi wannan mutum sai ya ce to amma tunda Allah ya hada ni da kai dan Allah ina da wata bukata da nake fatan zaka iya mu sai shi wannan yace da shi ai ina ga duk duniya ba mutumin da za a taimakawa a samu lada a gurin Allah kamar ka me yake kake so yace to ina da dana akwai dana da nake tare da shi anan kaga bana ji bana gani bana da kafa bana da abin shi yake min alwala shi yake bani abinci in ci shi yake bani ruwan da zan sha saboda ba hannaye baya gani yace duk shi yake min wannan hidimar yace to kwana uku yanzu ban ganshi ba da Allah ka je ka duba min shi a cikin dokar dajin da ko zaka ganshi ya tashi ya fita yaje yana dubawa sai ko ya hange shi a cikin yashi dabbobin daji sun cinye shi sai kasusuwa sai ya tsaya yace bala'i yanzu wannan wacce kalma zan ga ya mutumin nan ba zan tashi hankalinsa ba ta yaya yanzu zan lallashi mutumin nan hankalinsa ba zai tashi ba shikenan sai ya tafi gurin sa sai yake cewa bawan Allah ka san Ayyub alaihi salam yace na san shi annabin Allah ne yace to ka san irin jarrabar da Allah ya masa yace na sani Allah ya raba shi da ya sanya masa rashin lafiya mai tsanani mai muni ce bayan haka kuma bai bar shi a haka ba sai da ya raba shi da iyalansa duk iyalansa suka ƴaƴansa suka yi ta mutuwa duk sai da ƴaƴansa suka mutu bai bar shi haka ba sai da yasa jama'a kuma duk gaba daya aka tsane shi na kusa da na nesa kowa ma ya daina kula shi sai matar shi kawai yace ya Allah ya same shi yace Allah ya same shi sabiran shakiran hamidan ya same shi mai godiya ne mai da al'amarinsa ga Allah mai juriya yace to ina so in gaya maka ɗanka namun daji sun cinye shi sai yace alhamdulillah na gode Allah da bai sanya a cikin zurriyata ba wani mutum guda ɗaya da zai saba masa ya shiga wuta wato zamansa da yayi da ɗansa bai ga alamar saban Allah tare da shi ba yace to na gode Allah da ban yi cikin zurriyata ba a samu dan wuta ba shikenan sai yayi wani ihu yayi wani ƙara haka sai ya fadi ya mutu sai wannan mutum ya ce to ga wani bala'i kuma yanzu ya zan yi da gawo wannan mutum anan zan bar shi namun daji shi ba su cinye shi in yayi haka ai ba zai yi ba kai ba zai yi ba ya tsaya yana kuka can sai ga yan fashi sun duro suka ce kai me yace a ce waye wannan yace wani ne bawan Allah ya ba su labarin sai suka ce to bude fuskar sa ko za mu gane shi suna bude fuskar sai suka ce wannan ai abokin labatul jarmi ne sai suka shiga suna sumbantar sa su ma suna kuka to su suka taimaka aka yi jana'izar wannan mutum aka binne shi ba abin da shi Abdullahi ibn Muhammad yake cewa na koma gida na kwanta sai nayi mafarkin sa sai nayi mafarkin sa yana karanta fadar Allah salamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar aminci ya tabbata gare ku saboda hakurin da kuka yi madalla da wannan gida na karshe da Allah ya muku ya muku sakamakon shi da aljanna wato yace na ganshi cikin ado da zina da kwalliya cikin kama mai kyau yace to haka Allah ya ce eh ni ne haka Allah ya dani ya saka kamun saboda hakurin da nayi to zuciya ita ce komai a gurin Allah annabi ayyub alaihi salam kaga daga baya Allah ya dawo masa fa'atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum Allah ya dawo masa da iyalansa ya kuma ninka masa ya kuma bashi dukiya ya bashi dukiya har ta fita da in yana wanka annabi ayyub sai da yake in yana wanka ruwan da yake zuba daga jikinsa sai walawalai nan suka tashi jaradan jaradan min abin nan Allah ya turo masa yana wanka afwan Allah yana wanka Allah ya turo masa jaradan wato abin nan fara fari na zinare ya rika tarawa ya rika tarawa yana sawa abu Allah ya ce ya ayyub kai ma da kanka wato kana annabi kuma an kawo kudi haka kana ta kwasa shine yace ai la ghina li an rahmatika ya ubangiji ai bazan ce na wadatu daga rahmatka ba wanda ai alheri ne naka in ce ni nafi karfin sa ina saboda haka ya duka tara wannan farin duk sun din da suka fadi sai dan zinariya ne ya duka tara sai da ya fi kowa kudi don haka Allah yake jarraba bawansa in ya ganshi mai hakuri ne sai kuma ya bashi aqiba ta karshe wa kazalika al anbiya yubtaluna thumma takunu alaihimul aqiba kamar yadda annabi ya ce haka annabawa sai a jarrabe su da karshe kuma ya zama suna da aqiba to lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya tafi hajar ta ci gaba da cin abin da ya bar mata da shan abin da ya bar mata na ruwa to kuma kun san ba za su ba za dade ba suka kare yaro ya fara shure shure yana juye juye saboda kishi tausayi na uwa ya tuko ta taga cewa to yanzu tsayawa za ta yi a gaban yaron nan har ya mutu sai ta tashi ta ruga a guje akwai dutsen safa sai ta hau kansa ko za ta hango wasu mutane ta nemi da Allah inda ruwa su taimaka mata ta hau bata ga komai ba ta sake gangarowa sai ta zo wannan kwarin inda dan nata yake a gurin tana zuwa daidai gurin sai ta daga wani bangare na lullubinta sai ta rufe fuska don ba ta so ta ga yadda danta zai mutu sai ta fita a guje har ta wuce wannan kwarin sannan kuma ta tataka har sai ta je ta hau dutsen Marwa haka ta rika yi sau bakwai wanda shine asalin sa'ayi da ake yi wannan gurin da ake dan gudu din nan inda aka saka korayen fitilu da inda za a fara da inda za a binnan da nan ai nan ne shine kwarin inda aka aje ta to yanzu ba kwarin ba yanzu tiles ne a gurin in ba an sa maka wannan ba ba yadda za ka gane to shi yasa sunna ce idan an zo gurin ayi wannan sassarfa din haka ta rika yi ta rika yin haka dan ta wuce danta da sauri dan kar ta ga yadda zai mutu saboda kishi to tana cikin haka ta yi na bakwai ta dawo sai ta ji wani sauti sai take daukan ko kamar kanta ne ya fara bugawa sai take neman ta ce kai wannan abin da take ji ba haka sai ta ji dai sautin da yayi da gaske ne sai ta ce to akwai taimakon da zaka iya mun ashe mala'ika jibril ne Allah ya turo shi ya sa fiffiken sa yadda ki kasa nan da nan sai ga ruwan zanzam ya fara tugowa to a lokacin sai ta rika bi tana tattara kasa tana tattare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu umma isma'il law tarakathu lakana zamzam aynan ma'ina shi Allah ya ji kan uwar annabi isma'il hajar kenan da ta kyale zamzam da yanzu ya zama gidan ruwa ne wanda yake kwarara wato da bai tsaya nan ba ka duba tun daga wancan lokacin har zuwa yau shan abin nan ake a sha a yi wanka har zuwa al'ummomi miliyoyi idan ruwa ne guda ɗaya har yanzu ba taba cewa ya kare ba kun taba je an buga a jarida aka ce ruwan zanzam ya kare ba taba rijiya ce fa ɗaya to annabi ya ce da a ce ma ba ta yi masa wannan kariyar ba to da yanzu ba nan zai tsaya ba da yanzu ba a san iya inda zai tsaya duniya ba ya zama ido ne na ruwa mai gudana wanda duniya za ta amfana da shi wani malami ya ce da ta bar aikin Allah shi kadai ba ta sirka da nata ba to da ta ga wannan mu'jizar to amma lokacin da ta sirka da nata a matsayinta na mutum sai abin karfinsa kuma sai ya rabu to amma ka duba duk da karfin nasa ya rufe duba mu'jizar da take cikin zanzan to shine sai annabi sai jibril yake cewa da ita kakki ji tsoro kakku ji tsoro Allah ba zai tozarta ku ba kada ku ji tsoro Allah ba zai tozarta ku ba to wannan ruwan na zamzam shi ta rika ci shine abincinta shine kuma ruwanta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma'u zamzam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin wato ruwan zamzam a matsayin abinci ne da zaka ci kuma a magani ne da zai warkar da cuta Abu Dharr al-Ghifari lokacin da ya zo Makka yana neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tattauna da shi ya musulunta da ya zo ya zauna a cikin masallaci mai alfarma na Makka kwanansa 30 babu abin da yake ci ko ya sha sai zamzam yace sai da ya teba na tsoka jikinsa ta karu duk irin wannan ɗan mu kadan nan da tattauye wannan ta yunwa a ciki yace duk sai da ta tafi ko ina tsoka ta cika jikina. Sauraka shi kansa ruwan zanzam wato abinci ne. Akwai sanda Sheikh Nasiruddin Albani yana fama da wata rashin lafiya, sai dai kwana 40 abin da nake yi tuna kwana 40 baya cin komai, baya shan komai, sai ruwan zanzam. Daga nan kuma ya samu waraka, wanda har ya bar duniya bai ƙara kokawa da wannan cutar ba. Wanda da duk yaje nan likitoci a auna shi nan, a ce ka je nan, a kawo nan, a karbi kuɗin sa nan. Karshe kawai cikin binciken sa ya karanto hadisi na Manzo sallallahu alaihi wasallam da ake fadar falalar ruwan zanzam, sai ya ce to zai gwada. Kwanan sa 40 ko 60 ban ya tuna, tsakanin 40 da 60 yayi baya cin komai, baya shan komai, ruwan zanzam kawai yake sha, kamar yadda Abu Zar yayi. Yace to tun daga wannan na warke, kuma har Allah ya karɓi ransa, bai taɓa cewa wannan cutar ta dawo ba. To magani ne wanda yana warkarwa, wataƙila ka ce ka sha wata cutar ka baka warke ba. In an ce yana warkarwa ba sharadi bane kuwa sai ya warkar da shi. Wanda kasancewa dan shi kansa kamar addu'a ne, ana karɓar ta wani, a ki karɓar ta wani. Dan an ki karɓar ta ka, ba ya nuna cewa wannan Allah baya karɓar addu'a, dan kai ba karɓar ta ka ba. Sauraka ba wai sharadi bane cewa kowa siya sha zai masa amfani. Ana buƙatar ma ikhlasi da imani da yaqini da yadda. Dan wani kawai zai ce kai mujarraba ne dai, a dan jarraba dai. Amma anya akwai mata yar Maroko lokacin da ta yi rashin lafiya, tana fama da kansa. Aka je da ita a asibitoci, karshe aka kai ta wani asibiti a Germany. Suka yi aune, suka ce tsohuwa ce matar. Sai suka kira ƴanta suka gaya mata cewa matar na mutuwa za ta yi. Kawai ku haƙura ma kanku wanda kuɗinku za ku yi ta kashewa, amma ba za ta yi rai ba. Shikenan sai suka ce to bara su kai ta Madina. Suka kai ta Madina can don ta mutu kusa da manzon Allah, kuma ita ma za ta fito ta mutu a Madina. Suka aka je aka kai ta, tana nan a Madina, amma kuma sai ta rika shan ruwan zanzan kullum, tana shan ruwan zanzan kullum. Su kuma can suna timing, ana jiran deadline da aka bayar a asibitin Germany ya cika su je a yi sallar gawa da su. Suna da Ramadina suka je suka samu matan nan, sai su ganta bulbul. Hajiya yaya? Ta ce ga mu. Sai ba a mutu ba? Sai a zaza ga mutu. Allah bai karɓi raina ba. Aka kira likitoci suka auna suka ce to ai ba wani abu da yake damunta. A tana fama da kansa. Aka ɗau jini, aka yi aune, aka yi gwaje-gwaje, ƙarshe aka ɗauke ta aka yi ta can Germany ɗin. Aka je can suka gwada suka ce wannan wace asibiti kuka kai ta? Wace best hospital kuka kai ta? Hospital ɗin masallacin manzo Allah muka kai ta. Me ta yi a ce zamzam take sha? Shi yasa suka turo mutane aka yi ta bincike akan zamzam. Su kansu sun yarda cewa wani ruwa ne da yake ɗauke da wani sinadari, duk duniya babu irinsa. Saboda haka Hajar wannan ta rika sha, tana ci tana sha abin nan har lokacin da wata kabila ta Jurhum, kabila ce ta Larabawa, suka zo harkar fataucinsu da irin yawace-yawacen suna neman ruwa inda ruwa yake. Sai suka ga tsuntsu yana yawo, yana shawagi a wani guri, kamar kaga Belbela tana shawagi a guri, akwai alama akwai ruwa a gun. Sai suka tura mutane biyu su je su gano can inda tsuntsaye take shawagi, lalle akwai ruwa. Suna zuwa sai suka samu abin da Isma'il da mahaifiyarsa Hajar a gurin. Suka ce to suna so su zauna, ta ce to ku zauna, amma ruwa ba haƙƙinku ba ne, haƙƙina ne. Ruwa haƙƙinta ne, sai da ta ga dama. Suka ce sun yarda. Shikenan anan suka zauna. Wannan kabilar ta Jurhum ita ma ta zauna, kabilar Larabawa ce. Kaga Allah ya kawo musu mutane wanda za su zauna tare da su. Da daman tana neman wanda zai ɗebe mata kewa, dan ita kadai ce mutum a gurin, sai ɗanta. To yanzu ga wasu mutane sun bakunce su, sun makotake su. To har Allah ya karɓi ranta a gurin, shi kuma ya girma, ɗanta Annabi Isma'il ya girma. To wata rana Annabi Ibrahim alayhi salam ya zo dan ya duba abin da ya bari. Akwai riwaya da ta zo ta kinnu cewa Annabi Ibrahim yakan zo akai-akai, ya zo ya koma, ya zo Sham ya duba su ya koma. To wani zuwa da ya zo ya duba su, ya samu Hajar ta rasu. Ɗansa kuma Isma'il ya girma har ya yi aure, ya auri wata mata daga cikin wannan kabilar ta Jurhum. To da ya zo shi kuma Isma'il yana fita farauta, abinda suke ci shi ne ya je yau farauta, abinda aka kamo na nama a zo a soya a dafa, sannan kuma a ci a sha ruwa. to ya fita farauta sai aga Ibrahim alaihi salam ya zo gidan yazo ya samu wata mata yace ina mijinki tace ba na ya tafi neman abinci yace da su to yaya kuke rayuwa yace kai abun ba dadi yace abun ba dadi wahala dai muna shanta muna kozuwa ba abincin da muke samu banda nama da ruwa ba abin da muke ci gaskiya muna cikin wahala shikenan sai yace to shikenan in ya dawo kice ya canza dokin kofarsa sai ya tafi da mijin ya dawo Isma'il take ce masa ai wani mutum ya zo wani bako ya zo kafin ma tambaye shi shi ya ji kanshin uban kamar yadda annabi Yaqub yake cewa ya'ya bin nan yake cewa ayansa inni la ajidu riha yusuf wato abin kamar gado ne kamar gada suka yi ya ji kanshin uban yace ba wani wanda ya zo nan tace eh wani ya zo wani dattijo mai kama kaza wani mai haske mai gemu da ya zo nan ko ba da gemu ce ya zo nan yace me yace ya dai tambaye ni ya muke rayuwa na kai masa gaskiya muna cikin wahala yace to in ka zo yace bai miki wasiya ba tace eh yace in ka zo in ga maka wai ka canza dokin kofarka yace to ya ce in sake ki ne ka san da ta sani ba za ta faɗa ba da ta san saki ake dubi kana jin za ta faɗa ba za ka faɗa ba yace sake ta saboda ba mata kirki ba ce matar da bako mutum da ba san kowa yi ba ta fara tona mijin tasiri ba ta fa san ubansa ba ne bare a ce ta san ubansa ne tana son a warware matsalar a cikin gida a kawai bako ne ya zo kawai ta fara cewa ai suna cikin wahala ai kaza duk miji ba ya san irin wannan kuma duk mata da ta karfar asirin mijinta sai kaga mijinta yana san ta sama da kowa saboda kai ce ki sake ta ka sake ta wannan kuma ba yana nufin cewa shikenan uba in yi kirji kawai ya ce wa ɗansa ka saki matarka ba wannan ba wai ka'ida ba ce kada wani uba ya ce to shi ashe yana da iko ma ɗansa ya bar ɗansa da matarsa zai je ya ce gobe a sake ta a'a kuskure ne ai ba kowa annabi Ibrahim ne sayyidina Umar ya ce wa ɗansa Abdullahi ka saki matarka Abdullahi ya je ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ka sake ta kai wa baban ka da'a lokacin da aka ga Imam Ahmad wannan ya ce to laisa kullun nasi Umar kowa kamar Umar yake za ka kiyasta babanka da na Umar da Umar mulham ne muhaddas ne sau nawa ya faɗi abu kuma ya tabbata a zamanin manzon Allah ma ya ce kaza ya ce kaza kuma an gani ko jiya nan mun yi misali ɗaya daga cikin shawarwarinsa da ya bayar muwafaqata ima Umar saboda haka shi Umar mutum ne na daban inna Allah ja'ala lisan idal haqq ala lisan Umar saboda kaga ka zo kai kiyasin wani uba akan na Umar kaga kiyasi ne ma al-Farid shi yasa a wata ruwaya wani mutum da yazo ya ce wa Umar babana yace sai na saki matata yace yaya halin nata ya halin ta yake ce wallahi mace ce mai tsoron Allah mai kaza ya faɗa halayenta da kwarai ce ta kirki yace je ka zauna da ita ka kyale shi yace to ai Ibrahim yace annabi Ibrahim yace ɗansa Isma'il ya saki matarsa kuma ya saki yace to shi Ibrahim ne shi ma annabi Ibrahim ne saboda haka idan uba zai ci da ya saki matarsa saboda matar banza ce ba matar kirki ba ce ba addini ba Allah a zuciyarta fitinanniya ce to anan ya kamata ya bi magana ubansa amma yana zaune da matarsa lafiya muti'a taqiya mai tsoron Allah sannan kuma a ce ka sake ta to anan babu maganar cewa a yi masa da'a a sake ta ko da za a cutar da ita a cutar da ƴaƴanta kawai ya ce saboda wai ko tana sa gishiri da yawa abinci a sake ta ce mai taimaka ce tana sa gishiri da in zan fita ba ta mai komin takalma na kawai saboda ba ta mai komin takalman ka sai a sake ta duk da ta zama mata ce sakiya sawwama qawwama wannan ba za a yi masa da'a nan ba domin ba komai ake yin da'a ba da'a ana yin ta fil ma'ruf wannan kuma ba daga cikin ma'ruf bai kiyaye rusa gidan ba saboda haka iyaye kasu ce idan Allah ya ce a musu da'a kuma za su iya cewa mijinsu kowane lokaci ya suka ga dama ya saki matarsa kuma ya saki ta a'a za su faɗa ka za su iya bashi wannan umarni idan har matar bai cutar da shi ne a addinance wato fitinanniyar mace ce mai cutar da shi addini, to za su iya masa nasiha kan ya rabu da ita dan su kubutar da addinin dan su, su kubutar da zuriyar dan su. Za mu dakata anan sai gobe insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi.